This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da safiyar yau Litinin. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na safiyar yau Litinin 15 ga watan Afrilu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga Mahmud da kanin labaran.
To Aisha, manyan jami'an Amurka a nan Washington DC na ta faɗi tashin ganin an kauce wa yaduwar rikici a yankin gabas ta tsakiya. Yayin da shugaban Ukraine ya nemi kasashen duniya da su haɗa kai don daƙile abin da ya kira ayyukan ta'addanci da Iran da Rasha suke aikatawa. Sannan za ku ji cewa a karon farko Bayer Leverkusen ta lashe kofin gasar Bundesliga ta Jamus.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji irin fargabar da kungiyoyin rajin kare haƙƙin 'yan jarida suke ciki bayan da jami'an tsaron Niger suka kama wani ɗan jarida mai rajin mulkin demokuraɗiyya.
Kama ɗan jarida abu ne wanda ke gwada lalle ba a da niyya a girka demokuraɗiyya, a sa mutum a kare haƙƙin shi ya zan faɗin iyakar bakin shi kamar ganin muke kamar nasa ba ɗan jarida tsoro abu ne ya hirgitar da mu.
Sannan za a ji cewa kungiyar BBOG tare da al'ummar Chibok sun buƙaci a kwato sauran 'yan mata 82 da suke hannun 'yan Boko Haram tare da raba wasu da ke tare da dubbabbin 'yan Boko Haram a matsayin mazaje.
Yaya wani iri aure ne wai abinda muna zo in gwamnati zai faranta mana rai shine gwamnati ya yi bincike waɗanda suka yi so called suna ci zarafin 'ya'yanmu nan akan cewa akan aure, to gwamnati ya bincike mana yaya wannan abu ya faru mata.
Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Sarfilu na tafi da shirin ciki da gaskiya wanda zai dora ne akan zargin da ake yi wa sarkin Lere da hannu a bacewar wani dattijo a Leren. To amma kafin mu kai ga duk waɗannan, yanzu ga Mahmud da labaran duniya kashi na farko.
To jama'a, assalamu alaikum. Manyan jami'an Amurka a nan Washington DC na ta faɗi tashin ganin an kauce wa yaduwar rikici a yankin gabas ta tsakiya bayan da Iran ta harba wa Isra'ila wasu jirage mara matuka dauke da ababen fashewa da makamai masu linzami a wani lamari da ba taɓa gani ba. Wani jami'in Amurka da ya nemi a saka sunansa ya ce akwai buƙatar a ɗauki mataki akan Iran dangane da waɗannan hare-hare. Sai dai a maganar da suka yi ta ƙarshe da Prime Minister Benjamin Netanyahu a daren Asabar, shugaban Amurka Joe Biden ya fito ƙarara ya faɗa masa cewa akwai buƙatar a yi taka tsantsan a kuma bi lamarin da dabara domin a kauce wa yaduwar rikicin, musamman idan aka yi la'akari da cewa hare-haren na Iran ba su taɓuka komai ba.
Whether and how the Israelis will respond, that's going to be up to them. We understand that.
Kakaki a fada White House John Kirby ke ne ke cewa ko taya Isra'ila za ta mai da martani wannan hurumin ta ne. Muna kuma mutunta hakan, amma dai shugaba Biden ya fito ƙarara ya faɗa masa cewa Amurka ba za ta shiga yaƙi da Iran ba, kuma baya so yaƙin ya faɗaɗa, amma dai Amurka za ta ci gaba da taimakon Isra'ila don ta kare kanta. Jami'an Isra'ila sun yi kememe sun ce lalle za su mai da martani, sai dai an samu rarrabuwar kawuna a tsakanin mambobin majalisar da ke kula da al'amuran yaƙi a ƙasar kan lokaci da kuma yadda ya kamata a mai da martanin. Dama dai Iran ta sha alwashin mai da martani bayan wani harin da ake zargin Isra'ila ce ta kai a ofishin jakadancinta da ke Siriya a ranar 1 ga watan Afrilu, wanda ya halaka mutum 7 ciki har da wasu manyan kwamandojin ƙasar 2. Isra'ila bata tabbatar ko musanta kai harin ba. A gefe guda kuma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi Allah wadai da hare-haren jirage mara matuƙa da Iran ɗin ta kai kan Isra'ila. Yana mai cewa ya zama wajibi duniya ta haɗa kai ta daƙile haɗin kan Rasha da Iran duba da yadda suke yaɗa wato abin da ya kira ayyukan ta'addanci. Cikin saƙon da ya wallafa a shafin X, Zelensky ya ƙara da cewa waɗannan hare-hare suna barazana ga ɗaukacin yankin, kamar yadda ayyukan Rasha ke ƙoƙarin haifar da wata babbar matsala. Zelensky ya kuma alaƙanta lamarin na Isra'ila ta fuskar yadda ake kaiwa Ukraine hare-hare da jirage mara matuƙa da Iran ke ƙerawa, waɗanda ake kira shahid da kuma makamai masu linzami. Harin na Iran na zuwa ne yayin da dakarun Rasha ke ƙara kutsa kai yankunan da ke hannun sojojin Ukraine, lamarin da ya sa ƙasar take yekon neman ƙarin tallafi daga Amurka.
According to Sirsky, Russian forces are actively attacking Ukrainian positions.
Wakilar kamfanin dillancin labarai na AP ta ce dakarun Rasha na ƙara kai hare-hare yankunan da ke ƙarƙashin ikon Ukraine, aƙalla a wurare uku da ke yankin gabashin Donetsk. Ƙasar Sudan ta cika shekara ɗaya cif da faɗawa ƙangin yaƙi wanda ake yi tsakanin dakarun ƙasar da sojoji na musamman da ƙasar ta kafa a baya. Yakin da ya barke tsakanin Isra'ila da Hamas a yankin Gaza ne ya disar da rikicin na Sudan wanda ya halaka ɗaruruwan mutane. Masu ayyukan agaji sun yi gargaɗin cewa ƙasar na gab da faɗawa ƙangin matsanancin yunwa. Rahotanni kuma na nuni da cewa an katse hanyoyin samar da abinci, yayin da ƙungiyoyin agaji ke nuna damuwa kan yadda ba sa iya kaiwa ga yankunan da yakin ya fi kamari. Mafi akasarin 'yan gudun hijirar da ke tserewa yakin na Sudan kan samu mafaka ne a Chadi, inda sansanonin 'yan gudun hijira suka cika makil.
There is of course a lot of waterborne diseases such as
Mai aikin agaji Marie Jose Alexander kenan take cewa akwai cututtukan da ake samu a ruwa da dama waɗanda ke yaduwa a sansanonin, kamar amai da gudawa saboda cinkoson da ake samu a sansanonin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla. Rahotonmu na farko zai kai mu jamhuriyar Niger, inda kungiyoyin kare haƙƙin 'yan jarida suka bayyana damuwa bayan da jami'an tsaron jandarma suka kama Usman Tudu, wani ɗan jarida mai rajin kare demokaradiyya kuma mashawarcin tsofaffin shugabannin ƙasa Isu Muhammadu da Bazoum Muhammad, ba tare da bayyana laifin da ya aikata ba. Sai dai wasu suna kyautata zaton cewa baya rasa nasaba da wani rahoton da ya yi a shafinsa na Facebook washegarin juyin mulkin na ƙasar Niger. Ga wakilin muryar Amurka Sulemi Muni Barma da ƙarin bayani.
A yammacin Asabar ɗin da ta gabata ne, jami'an tsaron jandarma suka kama fitaccen ɗan jarida Usman Tudu, suka kuma kai shi ofishinsu da ake kira Brigade de Recherche da ke nan birnin Yamai. Lauyansa Ahmed Mamman da na tuntuɓa ya tabbatar min da faruwar wannan lamari.
Gaskiya ne, a jiya hukumomi sun kama Usman Tudu, kenan eleman na gendarmerie yana cikin gari, sun je sun kama shi don sun kai shi a can Brigade de Recherche ta gendarmerie, tun ajiye kenan yana can hannun nasu.
Kawo yanzu ba a bayyana dalilan kama wannan ɗan jarida ba, wanda ya riƙe mukamin mashawarci kan harkokin sadarwa a zamanin tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu, aikin da ya ci gaba da gudanarwa a zamanin hanɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum, in ji lauyansa. Wanne ya ƙara da cewa ya samu ganawa da shi.
Ba a samu aka mai tambayoyi ba koko a gaya mai zargin da ake mishi, amma ana tsammanin cewa bisa wani ikiri ne da ya yi, wani rubutu da ya yi bayan an yi juyin mulki wannan, na samu na gana da shi. To bai tada wani hankalin shi ba, tunda shi a wajen shi bai da wani laifi, tunda dai hannun iko ne yake, zai saurari menene ake nan ga duguma da shi da shi, zai ba su amsoshin da kamata in Allah ya yarda. Hankalin shi a kwance.
A washegarin juyin mulkin da sojoji suka yi wa shugaba Muhammad Bazoum ɗan jarida mai rajin kare demokradiyya Usman Tudu, a rubutun da ya yi a shafinsa na Facebook ya nuna rashin jin daɗinsa kan wannan al'amari da kusan ke neman zama wata al'ada a wajen sojojin Nijar. Hasali ma hujjojin da suka bayar wajen kifar da gwamnati ba su da tushe, in ji shi. Abin da ya sa ake hasashen watakila wannan matsayi ne mafarin cafke shi. Gare Amadu na daga cikin 'yan jaridar da ke da damuwa akan abin da ya faru da Tudu.
Kama ɗan jarida ba abu ne mai kyau ba kuma wannan duniya da muke ciki. Kama ɗan jarida ba abu ne wanda ke gwada lalle ba a da niyya a girka demokradiyya, ko ko ba a da niyya a sa mutum a kara kin shi ya zan hudu iyakar bakin shi, tunda zargin da ake mishi kamar gani muke kamar sa ba ɗan jarida tsoro abu ne ya hirgitar da mu. To muna roƙo abun kai nisa, in ma zargin da ake mishi ne wata takwas sun wuce.
Wannan ba shi ne karan farko da wani ɗan jarida ke fuskantar fushin hukumomi tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli ba. Domin ko a watannin farkon faruwar wannan al'amari, wasu mutane sanye da farin kaya sun dira gidan wata 'yar jarida mai fafutuka ta blog Samira Sabu, suka yi awon gaba da ita kafin daga bisani ta bayyana a ma'aikatar tattara bayanan sirri. Lokaci kaɗan kuma bayan haka, ministan cikin gida ya ba da sanarwar dakatar da ayyukan gamayyar kungiyoyin 'yan jarida ta ƙasa, wato Maison de la Presse. Matakin da kungiyoyin kare haƙƙin 'yan jarida ke kallonsa tamkar wani yunkurin rufe bakin manema labarai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Mahmud da ƙarshen labaran duniya.
To a jamhuriyar demokradiyyar Congo akalla mutum 13 aka tabbatar da mutuwarsu, sannan wasu sama da 50 sun bata bayan da ruwan sama ya haddasa zaizayar kasa a kudu maso yammacin kasar, kamar yadda jami'an yankin suka ce. Lamarin ya faru ne da tsakar ranar Asabar a yankin da ake kira Dibaya Labuwe da ke lardin Kwilu. Zaizayar kasar ta sa bangon kasar da ke gabar kogin da ake kira Kasai ta rufta cikin ruwa, inda ta fada kan wani kwalekwale da kuma wasu mutane da ke wanki a gabar ruwan. Gwamnan yankin Felician Kiwe ya ce an ciro garokin mutum 12 waɗanda suka hada da mata 9, maza 3 da jariri 1. Kungiyar Bayer Leverkusen ta lashe kofin gasar Bundesliga a karon farko a kasar Jamus. Magoya bayan kungiyar sun barke da murna a lokacin da alƙalin wasa ya hura usul ɗin ƙarshe a filin wasan da ke birnin Leverkusen mai ɗaukar mutum 30,000. Florian Wirtz ya ci ƙwallaye 3 yayin da kungiyar ta fafata da Werder Bremen a wasan da aka tashi da ci 5-1 a ranar Lahadi. Duk da talashe kofin, Leverkusen na da kwantan wasanni 5 kafin a nade tabarmar wannan kakar wasa. Kungiyar ta Leverkusen na gaban Bayern Munich da maki 16 a teburin gasar ta Bundesliga.
Da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotonmu na gaba zai kai mu Najeriya, inda iyayen 'yan matan Chibok da aka sace suka buƙaci a raba wasu 'ya'yansu da aka kuɓutar da tubabbun mazaje 'yan Boko Haram da ke zama da su a Borno ƙarƙashin kulawar gwamnati. Wannan ne jigon buƙatar iyayen da 'yan gwagwarmayar ceto matan BBOG a taron tunawa da cika shekaru 10 da sace matan da aka gudanar a Abuja. Nasiru El Hikaya, gare ka.
I just say to you, I believe in miracles, and I hope you do also. What are we demanding?
Gangamin da ya gudana dandalin Unity ya samu halartar jigogin neman sako matan irinsu tsohuwar ministar ilimi Obi Ezekwesili, Dr. Imam Shehu, Aisha Yusufu, Maureen Kebrook da sauransu da suka jagoranci karanta sunayen mata 82 da suka rage a hannun 'yan ta'adda.
We demand a formal rebuttal and apology to all the families and the community at large for the illegal cohabitation encouraged by the Borno state government.
Muna buƙatar barranta da neman ahuwa ga duk iyaye da al'ummar Chibok don barin wasu daga 'ya'yansu na zama tare da wasu tubabbun 'yan ta'adda da gwamnatin Borno ta barsu suke cewa su mazajensu ne. In ji babban shugaban al'ummar Chibok na duniya, Dauda Iliya. Nan take jagora kuma ɗaya daga iyayen matan Inke Kimuta ya ce sam ba su amince su aurar da 'ya'yansu ga 'yan Boko Haram ba.
Ba mu yarda da tubansu ba. Mu abin da muna so gwamnati dama ta yi mana shi ne ya bici gama yaya wani iri aure ne wai suna kirare wani aure da gwamnati ya tabbata abin da muna so in gwamnati zai faranta mana rai shi ne gwamnati ya yi bincike waɗanda suka yi so called suna ci zarafi 'ya'yanmu nan akan cewa akan aure, to gwamnati ya bincike mana yaya wannan abu ya faru na tukuna. Faɗe ne ba karami faɗe ba ma. So amma kuma a cikin faɗe nan ko 'ya'ya 10 'ya'yanmu suka haifa, wallahi za mu rungube 'ya'yan nan, za mu rungube 'yan matanmu, ba za mu kisu ba. Kaunar da za mu yi musu ma zai fi da 'ya'yanmu wanda mu muka haifa.
Malama Rebecca Samuel, ɗayar ta Sera ba ta dawo ba, ta ce gara a samu matan ko wani mataki za a dauka.
Dan idan da na san na tana hannun gwamnati ko ba hannun wayannan mutane ba, gaskiya ba san damu ba, zan sake zuciya don na san inda take. Mu din nan da muna kan jira har yanzu ba mu san inda suke ba fa, kuma ba mu fitar samani ba.
Yan kungiyar BBOG irin su Amina Aliyu Usman da injiniya Shehu Abubakar na karfafa ba su ɗaya biyu tsammanin samo sauran matan ba.
Muna fatan insha Allah Allah zai maido su, muna da wannan yakinin Allah zai maido su, don saboda duk abin da kace Allah zai yi ka riga da ka gama magana. Muna nan muna addu'a Allah Ubangiji ya maido mana da su, Allah ya sa suna cikin koshin lafiya.
Wannan contribution ne da zamu basuwa cewa ba a manta da wannan zancen ba, mu ma rigakafi ne muke yi, saboda mu ma kanmu gobe zamu iya samun kanmu cikin wannan halin.
Taron ya tabbatar iyaye biyu sun saduda da gano 'ya'yansu sun mutu, inda BBOG kuma aka yi addu'a ga 'yan kungiyar 15 da suka mutu a tsawon shekaru 10, ciki kuwa da jagoran 'yan Chibok Abuja Sambito Zaya da aka ce ciwon zuciyar rashin ceto dukkan matan ya zama sanadiyar mutuwarsa a 2021. Nasiru Adamali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
You will not stop until your daughters are back and alive.
A gaida El Hikaya. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 1:15 na dare. Kada a shafa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare kai tsaye daga birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a www.voahausa.com kana ana iya zuwa adireshinmu na kafafen sada zumunta a Facebook, X da Instagram domin sauraron wannan shirin da waɗanda suka gabata. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu ɗaura kan takaddamar da ke faruwa tsakanin Fulani makiyaya da sarkin Lere a garin Lere na jihar Bauchi. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Idan watakila masu sauraro na biye da wannan shiri. Muna garin Lere ne da ke karamar hukumar Tafawa Balewa a jihar Bauchi, inda Fulani makiyaya yake korafin mai garin da ake kira Sarkin Lere, Jamilu Aliyu Bawa, na cin zarafinsa ta hanyar azabtarwa da kankai ga samun raunuka har ma da yiwuwar rasa rai. Fulanin sun ce akwai wani bawan Allah mai suna Ahmadu Isa wanda a baya riƙe sarautar Sarkin Baka, kafin Sarkin Lere ya kwaɓe masa rawani, kuma suka zargi sarkin da umarta 'yan banga da ake lakabi da Nobeli, wato Bawo Beli. Suka kama shi har ya zuwa yanzu babu labarinsa, kusan shekara guda kenan. Zargin da shi kansa sarkin ya musanta. Mai Kana Gambo, mazaunin garin Lere ne, ya faɗa wannan shirin cewa shi ma ya faɗa tarkon Sarkin Lere.
Mai Kana Gambo tunana daga yankin Lere.
Me yake tafe da kai?
Abin da ke tafe da ni shine ban saba ban sauka ba. Akwai wani lokaci cikin watan can da ya shige kwanan baya.
Cikin shekaran da ya wuce kenan.
A cikin shekaran da ya shige. Shine aka turo man wayansu jami'an tsaro wanda ban sani ba, ana ce musu Nobeli.
Haka.
Shine suka zo suka kama ni suna man tukuma, tukuman da ban taba yi kuma da ban taba sani ma ba.
Tuhume ka akan menene wai?
Ba suna tukume ni akan ina kai ma Nobeli, ina kai ma yankin nafin abinci, ni kuma ban taba sani ma ina ne yankin nafin suke ba.
To wane ne ke tuhumanka da wannan?
Ya wanda yake tukuma na shine wayanda suka kama ni wayanda aka turo Nobeli.
To wa turo su?
Eh sun ce Sarkin Lere da bakin su sun gaya min.
To. Sai aka yaya kuma da aka
kama ni. Sai suka kama ni suna ta duka na sun dushe ni sun daura ni da roba sun kare min hannu.
An karya maka hannu?
Eh an karya min hannu da yatsa.
To.
Eh ina tukuma na kuma ni ko har ga Allah nake musu ni ban sani ba. Har aka take sun ce to su ma su yi bincike sun tabbatar karya ne ba hakan ba ne. Sai suka sake ni.
To.
Sai suka sake ni sai aka kai ni asibiti kuma.
Ah ne asibiti kenan?
Asibitin da aka kai ni.
Asibitin da ko?
Eh. Sai aka sake kuma aka mani jinya wannan guri. To kuma su asibitin sun ce su ba za su yi jinya ba hukuma dole sai suka turo suka sa mu muka nemo yan sanda suka zo suka sa hannu aka ci gaba da jinya na.
Yan sandan daga wani gari aka samo su?
Yan sandan da.
To.
Yawwa to daga nan su ma suka yi jinya daidai gwargwado suka sake ni. Shi asibitin sai ya sallame shi ya ce to su yan sandan suka kai to su je yan sallame in je nan za a ɗauki rahon na.
To.
Yana je za a ɗauki rufon na sai aka sake kuma aka turo wani tawagan kuma.
Tawagan yan ba belin?
Eh.
To su yi mai kuma?
Wayan su sake ɗauka na wayan su wani guri daban kuma ba wannan ba wanda da aka turo ba.
Eh.
Yana daga nan kuma da aka sallame ni na je gida na ci gaba da jinya.
Eh.
Yawwa to ina gani kusan bayanin da ke tare kenan.
To.
Eh.
To ba a dai same ka da laifi ba.
Har ga Allah ba a same da laifi kwana kwayar zarraf.
To yanzu menene kake so a yi?
In tsakanina da Allah ni na kawo maka wannan magana a shashin ku kuma rai kuna da karɓan hakke a wajen kowane bil'adan kuna lambin ki sai a kai ki san lallai ku karɓi hakken shi kuma kar a kara mashi ni dai damuwa na tsakanina da shi sarki ne.
Ka jima a garin Lere ne kamar shekara nawa?
Ita ba na jima wajen ne aka haife ni ba. Yawwa ba wai na jima wajen ba in ka ji na jima duk kaman zuwa ne mai. Yawwa ni wajen ne na sani. Daidai in tafi rani in dawo. Kowane shekara ina tafi rani in je da rani da dabbobi in dawo. Yawwa.
Shirin ya sake koma ga Abdullahi Adam da ke zama shugaban kungiyar miyar ta Allah reshen garin Lere, inda aka tambaye shi dalilin da yasa suke zargin sarkin Lere da hannu a kamawa da batun tsohon sarkin Baka. Sai ya ce,
to, abinda zai sa a yi tunani tabbacin cewa ya kamar shi ya yi hakan shi ne wancan samin dangantaka da ta wuce a baya. Sannan kuma inda aka zo bayan mun zo wajen hakimi ranar kwanaki, hakimi ya ce mana, to, ta ya za mu bar wani ya zo da mota ya dauka mana mutum. To, sai muka yi abinda ake kira fulaku malere, muka daina shiganta mu sai mu na fulani. To, a wannan lokacin sai wannan motar da ta zo ta dauki wannan babar. Sai ta koma ta shiga ta yankin raga na ta kama mutane biyu da aka kira mu, Allah ya taimake mu, muka je checking point din Zol, Allah ya taimake mu, wayannan sojoji suka tare wayannan motocin, aka fidda wayannan mutane guda biyu, da aka fidda su suke tabbatar mana cewa wayannan mutane da suka je kama sun ce lalle sarkin Lere ne ya aike su, kuma lalle ba ma su kadai ba amma daya ya tafi, sannan su ma yau nasu ya kare, domin a wajen har suna ce a kashe
shi kaman ya an kashe shi kenan.
To, ba mu san me suke nufi da haka ba, amma abin da suka faɗa kenan. To, bayan sun akan fitowa aka ce su ma kashe su ɗaya babban sai ce a bari sai an wuce Lere, inda kuma suka zo wani waje da ake kiran Sigidin Shehu, wajen suka raba kudin da aka babba su a yadda su suke gaya mana kenan. Sannan sun zo sun sauke.
Waya ba su kudi?
Sun ce sarki ne ya ba su.
Sarkin
Lere.
Akan.
Akan su zo su kama masu wayannan mutane. To, abinda su wayannan wayanda aka kubutar suka faɗa kenan, sun ce kuma yaran Lere guda biyu su suka masa jagoranci suka je suka kama wayannan mutane. To, kaga haka in ka duba sai ka yi la'akari. Sannan su hatta yan wayanda suka zo wannan motar daukan nasa, har ga Allah an masu tambaya wannan daren suka ce su sarki ne ya aike su, sarkin Lere ne ya aike su. Wannan ita ce akan a ɗauki wayannan mutane. Tsohon sarkin Baka, motan da ta ɗauki tsohon sarkin Baka, ita ce still ta koma ta je ta ɗauko wayannan mutane guda biyu. Domin a wajen an tare motar ta yi kusan wata biyu a wannan checking point din, daga baya aka yi transfer na ta zuwa ga police headquarter da komandan sojoji da ke Tufa Balewa. Shi komanda akwai lokacin da ya kira mu ya ce mu zo an dawo mana da mashina wayannan mutane biyu da dama aka dauka, mu zo mu karbi mashina mu dawo su ma a ba su mota. To, da muka zo sai muka yi korafin cewa wannan motar sakane da Allah muna tuhumar motar da dauka mana wannan tsohon sarkin bindiga shi Ahmadu Isa ke. To, sai shi komanda ya ce to shi da bai san da wannan masala ba, saboda haka ba zai bada mota ba, amma a lokacin ya tabbatar mana cewa wanda ya zo karban motar shi ne Bala Barne ko Balabar ake kiransa, wanda ya ce shi kantoma ne ya turo sa cewa ya dawo da wannan mashina ya karba masa mota. To, da komanda ya je ka ya ce zai tura abin ga police investigation, bayan watanni kamar biyu uku ba a tafi da ita ba sai aka kira maka ce mu zo mu karbi mashinan.
A shirinmu da ya gabata, sarkin Lere Jamilu Aliyu Bawa ya yi watsi da zarge-zargen da aka yi masa, har ma ya tabbatar da cewa a gudanar da bincike kuma matukar an same shi da laifi, to yana shirye doka ta yi aiki a kansa. Wakilinmu Abdulwahab ya tambaye shi game da kwabe rawanin sarkin Baka da yi, sai ya ce,
ni ne sarkin Lere, kuma ni nake da yancin naɗa sarkin Bakan Lere, ni kuma nake da yancin sauke sarkin Bakan Lere. Matuƙa ana da dalili a hukumance kuma a ƙa'ida da tsari irin na sarautar ƙasar Hausa. Yawa.
To, shi wannan mutumin ne daga baya sai ya ɓata aka rasa inda yake, wanda yake kuma ana zargin kai ne ka sa aka kama shi, kuma har yanzu ba gan shi ba.
To, ai, shi ma ba ya da bambanci da irin abin da na gaya maka a kan sauran zarge-zargen da ake yi. Daga ran da ya ɓata ‘yan uwan shi, wasu daga cikinsu akwai wanda ya mun waya, ba na ma lera ma rana, ya mun waya ya ce min ga abin da ya faru. Ina kashe wayan shi na kira DPO na tafa ƙwarin na ce mishi ga abin da wane ya kira ni, kuma ba wani bane shugaban mai yake Allah na lera ne. Na ce ga abin da shugaban mai yake Allah ya kira ni yake gaya min. Sai DPO yake ce min shi ma ya kira shi ya gaya mishi. Na ce to dama na ɗauka ba ai rahoton ba ne, shi ne na ce barin gaya maka. Sai na ce mishi to amma kuna da masaniyan wata hukuma ta zai Lere an yi wani arrest ne? Sai ya ce min gaskiya ba su da labari, amma shi shugaban mai ta Allah ya ce mishi kamar ya ga ƴan bangan zuwan ne kamar da wasu motocin ƴan sanda suka zo suka yi. Saboda haka dai bincika a headquarters a Bauchi Command kenan. To kafin yamman wannan ranan ko washe garin wannan ranan ne sai nake zai rade radin an ce ƴan uwan shi suna zargin ni ne na sa aka kama shi. To tun daga nan ban sake bibiyan hidiman ba. Tunda ni ma na zama abin zargi kuma tun daga wannan lokaci ina zaman jira ranan da a hukumance da a kira ne a tuhume ni akan haka ni kuma watakila in gabatar da abin da na sani gwargwadon hali abin da ban sani ba kuma ce ban sani ba.
Masu sauraro kun da ji dukkan bangarorin da ke da ruwa da tsaki kan wannan takaddama da fatan jami'an tsaro da masu rike da madafin iko za su gudanar da bincike don tabbatar da gaskiyar abin da ke faruwa tsakanin Fulani makiyaya da sarkin Leri. Za mu dawo domin sanar da ku halin da ake ciki idan mun samu ƙarin bayani kan wannan takaddama. Yanzu a madadin Abdulwahab Muhammad da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
A gaida Sarfilu. Masu sauraro kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Noma tushen arziki, noma sannadi na ci gaba.
Idan ƙasa tana da abinci to duk sauran abubuwan biyowa baya suke. Amma idan ƙasa ba ta da abinci to ina tabbatar ma cewar ƙasar nan za ka ga tana ta tangal-tangal.
Mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son saka jari a ta gona a yanki. To ba za su iya ba. Saboda kowa na tsoron ya ta gona a zuwa kame shi a jisai ba da abin da bai da shi ko kuma a halin shi.
Sauraron shirin noma tushen arziki da ke zuwa muku a duk ranar Talata da misalin karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da kuma Chadi, karfe 3 agogon GMT da Ghana. Za ku kuma iya sauraron shirin a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Bayan nan kuma za ku iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com karkashin shirye-shirye don sake sauraron shirin noma. Tare da ni Muhammad Hafiz Baballe.
Madalla, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice.
Manyan jami'an Amurka a nan Washington DC na ta faɗi tashin ganin an kaucewa yaɗuwar rikici a yankin gabas ta tsakiya bayan da Iran ta harbawa Isra'ila wasu jirage mara matuƙa ɗauke da ababen fashewa da makamai masu linzami a wani lamari da ba taɓa gani ba. Wani jami'in Amurka da ya nemi a sake sunansa ya ce akwai buƙatar a ɗauki mataki a kan Iran dangane da waɗannan hare-hare. Sai dai maganar da suka yi ta ƙarshe da Prime Minister Benjamin Netanyahu a taron Asabar. Shugaban Amurka Joe Biden ya fito ƙarara ya faɗa masa cewa akwai buƙatar a yi takatsantsan a kuma bi lamarin da dabara domin a kaucewa yaɗuwar rikici musamman idan aka yi la'akari da cewa hare-haren na Iran ba su taɓuka komai ba. Jami'an Isra'ila sun yi ƙememe sun ce lallai za su mai da martani sai dai an samu rabuwar kawuna a tsakanin mambobin majalisar da ke kula da al'amuran yaƙi a ƙasar kan lokaci da kuma yadda ya kamata a mai da martani. Dama dai Iran ta sha alwashin mai da martani bayan wani harin da ake zargin Isra'ila ce ta kai a ofishin jakadancinta da ke Siriya a ranar 1 ga watan Afrilu wanda ya halaka mutum 7 ciki har da wasu manyan kwamandojin ƙasar 2. Isra'ila dai bata tabbatar ko musanta kai harin ba. A gefe guda kuma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi Allah wadai da har-haren jirage mara matuƙa da Iran ɗin ta kai kan Isra'ila, yana mai cewa ya zama wajibi duniya ta haɗa kai ta daƙile haɗin kan Rasha da Iran duba da yadda suke yaɗa abin da ya kira ayyukan ta'addanci. Cikin saƙon da ya wallafa a shafin X, Zelensky ya ƙara da cewa waɗannan har-hare suna barazana ga ɗaukacin yankin. Kasar Sudan ta cika shekara ɗaya cif da fadawa kangin yaƙi waɗanda ake yi tsakanin dakarun ƙasar da sojoji na musamman da ƙasar ta kafa a baya. Yaƙin da ya ɓarke tsakanin Isra'ila da Hamas a yankin Gaza ne ya dusar da rikicin na Sudan wanda ya halaka ɗaruruwan mutane. Masu ayyukan agaji sun yi gargaɗin cewa ƙasar na gab da fadawa kangin matsananciyar yunwa.
Masu sauraro, da takaitattun labaran ne kuma za mu naɗa tabarman shirinmu na yanzu. A madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawai da ya shirya ya bada umarni ta injiniyanmu na yanzu Azubair, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ne lafiya. Assalamu.